بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، wannan shine darasinmu na 13 a cikin wannan littafi na al-ubudiyya. Yau 26 26 ga watan Rabiul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1427, wanda shine yayi daidai da 24 ga watan April, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama miladiya 2006. Muna nan cikin bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake yi na batun zuciya da soyayyar da ke shiga zuciya, kamar yadda yake bayani a wasu gurare a littattafansa, da yake maganar cewa asalin kowane motsi da faɗi tashi na ɗan adam asalinsa shine soyayya. Soyayya da irada su ne asalin dukkan wata haraka, wani motsi, wani kazar-kazar na ɗan adam. Duk abinda zai biyo baya na ya taimaka ma wannan soyayyar, amma ita ce take tuka mutum na ya yi ko ya bari. So ga abinda yake so, shi yake sawa ya yi fafutuka na nemansa, shi yake sawa ya yi fafutuka na ya kawar da dukkan abubuwan da za su zama cikas wajen ya samu abin da yake so. Kamar yadda Sheikhul Islam zai yi wannan bayani ko makamancin wannan bayani a nan, to shi yasa ake son ko menene mutum ya gina shi akan san Allah da manzonsa. Idan san Allah da manzonsa suka zama su ne asali ko shi ne tushe a zuciyarsa, sauran abubuwa duk da zai so zai san su gwargwadon yadda suke da karbuwa a wajen Allah ko manzonsa. Saboda ka san komai zai zama bayan san Allah da manzonsa, sai zama san manzon Allah, san Allah da manzonsa shine asali. Dan haka shi yake motsa shi, an yuhibba lillah wa yubghidha lillah, ya so dan Allah yake dan Allah. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wannan shine cikar imani, kamar yadda zai zo cikin bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Shi to akwai waɗanda suke sanya san wani abu a zuciyarsu su sa masa so soyayya ta koli fiye da yadda suke san Allah da manzonsa, don haka za su zama tamkar mahaukata wajen bibiyar ko neman yardar wannan abu da suke so, su zama tamkar mahaukata wajen su cimma buƙatar abin da suke so. To idan mutum ya zamana san wanin Allah ya shiga zuciyarsa har ya zama yana duk faɗi tashinsa ya zama don wannan yake yi, kuma zai iya taka komai ya wuce idan har zai kai ga wannan abin da yake so, to wannan soyayya ta zama ta ibada, ya zama tamkar mai bauta ma wannan abu. To shine Ibn Taymiyyah yake magana akan ushaqus suwar, kamar yadda ya magana a baya, waɗanda za su dinga san wasu abubuwa, wasu hotuna, wasu abin da kyan kirar jiki na mace ko na namiji, waɗannan sukan kai wani mataki da sukan iya yin komai a sabili da su samu yardar abin da suke so, kuma halinsu yakan zama hali irin na mai maye wanda bai san me yake faɗa ba, ba zai iya tantance aikinsa kyakkyawa ba da mara kyau. An samu waɗanda suke bibiyar yara ƙanana masu kyan sura, masu kyan ƙira, suna yawo da su, suna zama da su, suna ɗamfara da su. Wasu sukan yi haka su ce ibada suke yi. Akwai waɗanda suke riƙon yara ƙanana, suna yawo da su, suna zama da su, suna kwana da su, da sunan ibada suke yi. Suna cewa wannan addini ne, domin wai suna riƙon waɗannan yara ne masu kyan ƙira, masu kyan sifa, domin su ga irin ƙudura ta Ubangiji da iko na Ubangiji. Saboda haka wannan zai ƙara musu ƙarfin imanin da yake zuciyarsu. An samu irin wannan cikin sufayi, shi yasa Ibn Taymiyyah yake ta magana su waɗanda suke bin ƙananan yara da hujjar cewa wai wannan abin nan yawan kallonsu zai haifar musu da sanin girman Ubangiji a zuciyarsu. To shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa irin waɗannan من أعظم الناس عذابا فوق في قوة ظننن عذابا لنبوب الكيامة وأقلهم ثوابا فوق في قوة قرنتن ساكمكو نقلي لنبوب الكيامة فإن العاشق لسورة وأن ذلك وتسورة سيارو قوت مجي قوت ونبنكي قوت ونشيهي yana san shi fiye da yadda yake san Allah ko daidai da yadda yake san Allah da manzansa yana sadaukar da rayuwarsa da jininsa da tsokarsa da dukiyarsa da lafiyarsa da ƴaƴansa da duk abin da ya mallaka dan samun yardar waɗannan abubuwa to wannan idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha in zuciyarsa ta zan ta rayu tara ta yi da wannan abu musta'badan laha zuciyarsa ta zama ta bautu ga wannan abu اجتمع له من انواع الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه الا رب العباد تو ابنده زي تترى هو زي تترى غريش لشر ده خساره ده فرنا ابنه ده باب wanda zai iya kididdige shi sai Allah sharrin da ya jawo kansa asarar da ya jawo kansa fasadin da ya jawo kansa Allah kadai san girman sa ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى كودا أتي بزيه فاسقنشي الفاشا ديارا حكومة فدوام تعلق القلب بها دوام الرزوتيا تراتي دوانن يزمنا سنانن سفاتتا شنسا أقوانا لوكا تيتكم ونن يكي بلا فعل فاحشة باتارد ما أيكة الفاشا با أشد ضررا عليه سوانن يافي مثل أنانن wato tutarwa mimman ya fa'alu zamban thumma yatubu minhu fiye da mutumin da zai zunubi ya tuba waya zulu atharuhu min qalbi in yayi zunubi ya tuba kuma gurbin abin ya fita daga zuciyarsa wannan shi yafi zama lafiya fiye da wancan da zai ta'allaka ko zai rataye zuciyar shi da san wani abu sawa'un mace ko namiji ko dukiya ko shugabanci ya zama na gaba ɗaya rayuwarsa ta ta'allaka da wannan abu to wannan cutar wanda zaka samu zaka haifar masa ba abu ne kankani ba inji Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ce wa haula yushabbahuna bis-sukara wadannan ana kwatanta su da masu mai da wadanda suka fita daga cikin hankalin su suna cikin mai magagin mai wal majanin aka kwatanta su da mahaukata wadanda suka hana suka rasa hankalin su gaba daya shi domin a tukuru wato maye shi ne mutum ya kai wata gaya da bai san me yake yi ba shi ne ake cewa maye mutum ya kai wani yanayi da bai san me yake yi ba ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke fada ashe me maye shi ne wanda bai san me yake fada ba lokacin da kuka san kuka ji cewa kuna fahimtar yanzu me kuke cewa to ma'ana kun fita daga bayi to dan haka dukkan wani abin da zai kai ka zuwa wannan mataki na baka san me kake fada ba wato yaxtalitu alayka kalamuka almanzum wa tufshi bi sirrika almaktum kamar yadda Imam Shafi yake tarifin bayi maganar ka da kake yi mai tsari dalla-dalla ta rikici sannan kuma asirinka da yake zuciyarka ka bayyana wanda duk ya kai ga wannan mataki ya zama ya kai ga mataki na mai magana da yake yi aka san shi da ita mai tsari ya zama baya iya yi yana magana yana sumbatu yana wasu maganganu da ba a san ina suka nufa ba sannan kuma duk asirinsa zai iya fada to wanda ya kai ga wannan mataki ya kai ga matakin mai mai to kaga wannan maye ne ko da ba wai an sha giya ba in aka yi wani abu ya sa mutum ya fada cikin wannan to ya fada cikin bayi shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta mutanen annabi Lutu yayin da suka zo suka ga mala'iku da ken sura sha'awarsu ta ratsa zukatansu sai suka kamu da bayi sai Allah ya sifanta su da cewa la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu na rantsi da rayuwarka lalle su suna cikin magagin mayansu suna dimuwa sai Allah ya sifanta halin da suke ciki da halin mai mai duk da cewa ba giya suka sha ba amma abinda suka gani na waɗannan mala'iku da kyan sura ta su ta sanya hankalin su ya fita daga ciki, sai Allah ya sifanta yanayin da suke ciki da sifa ta mala'iku. A ranar gobe kiyama mutane saboda rudewa da rikicewa da tsananin wahala za su zama kamar masu mayi. Wataran nasa sukara wa mahu ne sukara wa lakinna azaballahi shadid. Wato saboda haka shi maye akan iya same shi ko ta hanyar wani abu da za a sha a ji daɗi, ko kuma ta hanyar wahala, ta hanyar a sha giya wacce za ka mantar da kai abubuwan da kake ciki na baƙin ciki da damuwarka. Saboda haka masu shan giya suna jin wannan daɗin. Ko kuma ta hanyar wata wahala da za ta sa mutum ya shiga har ya fita daga hayyacinsa, to duk wannan za a kira shi mai. To haka nan ushaqus duwar, kamar yadda waɗancan mutanen Annabi Lut Allah maɗaukakin sarki ya sifanta yanayinsu da mai, haka suke samun kansu. To haka nan masu son shugabanci, haka nan masu ainihin bala'in san dukiya sukan kai wannan mataki su zama yanayinsu yanayin mai mai. To wanda hankalinsa ya gushi ya samu kansa cikin wannan mataki saboda wani abin da shi ya jawo kansa ta hanyar yin abin da yake haramu, to duk abin da yayi wakana ta bangaren sa shari'a ba ta dauke mata. Saboda haka in saki yayi a cikin wannan yanayi sakin yayi, don haka wanda zai sha giya yayi sakin yaza duk da cewa baya cikin hayyacinsa, to amma shi ya jawo wa kansa abin da ya samu kansa a ciki na gushewar hankali kuma ta hanyar haramu, don haka shari'a ba ta dauke masa wannan. Don haka mafi mashhurin magana ta malamai shine sakin sa yayi, saboda abin da ya saban masa da mayan shine wannan abin nan. Amma wanda tsoro, razana ko kiɗimewa don farin ciki ta sa shi yayi wani abu na kuskure, ana yafe masa, ba a kama shi da wannan. Shi yasa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana bawan da dabbarsa ta ɓace a cikin tsakiyar daji ya fidda kauna ya fidda rai ya koma kawai jiran mutuwa yake su zo su dauke shi, ya sadu da ya sallama daga kansa da zai yi sai ganta tsaye da abincinsa da ruwan shansa da komai, saboda rikicewa dan farin ciki yake cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kaga anan yayi wani abin da yake babbane mutumin da yake cikin hayyacinsa da hankalinsa, idan ya ce Allah kai ne bawana, ni ne ubangijin ka, ya kafarta. To amma saboda shi wani hali ne da ya samu kanshi a ciki, ba shi ya haifar wa kansa yanayin ba, to shari'a sai ta dauke masa. Manzo Allah yace akhfa min shiddatil farah, saboda tsananin farin ciki sai ya fada cikin wannan. Saboda haka hankalin ya fita, domin fitar hankali kamar yadda muka ce ya zama na kai maganar ka da kake yi tsarara tariki shine fitar hankali. To Ibn Taymiyyah yake cewa waɗannan da suke san wasu abubuwa fiye da yadda suke san Allah, ana kwatanta su da masu maye da mahaukata, kamar yadda ake wani yake cewa sakranu sukra hawan wa sukra mudamatin wa mata ifaqatu man bihi sukran. Wannan waƙar wani mawaƙi ne da ake kira Dikul Jinni, Abdussalam ibn Ragaban ibn Abdussalam al-Himsi, ana masa laƙabi da Dikul Jinni saboda an ce saboda idanunsa koraye suke shar, sai ake masa wannan laƙabi da cewa Dikul Jinni. Ya rasu hijirar manzo Allah tana 235, to an jingina wannan waka zuwa gare shi. Sakranu sukura hawa, yana mai maye ne, maye na zuciya, mayen da soyayya ko tsananin soyayya ta haifar da shi. Wa sukura madamatin, da kuma mayen da shan giya ko abin da zai sa maye ya haifar da shi. Yasa Ibn Taymiyyah yake cewa a yawanci dukkan wanda ananin so na wani abu zai kai shi har ya dinga zama yana mahi ya fita daga hayyacinsa, to zai iya hada biyu. Shi yasa galibi za ka ga ai iska lokacin da za ake cikin cashewa ana hadawa da shaye-shaye, sai an hada da biyun gaba daya. To shi ne yake cewa wannan ya hada biyun, gashi tsananin abin da yake so na matar da yake so ko wanda yake so ya sa shi ya bugar da shi sannan kuma ya sha abin da zai bugar da shi har ila yau wa mata ifaqatu man bihi sakaratu to wanda ya hada baye bi irin waɗannan yau kake tsammanin zai farfado babu ranar wakila haka nan wani yana cewa qalu juninta biman tahwa fa qultu lahum al-ishqu a'zamu mimma bil majanin al-ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibuhu wa inma yusra'u al-majnun fi al-hin wadannan baituka guda biyu a cikin littafin Ibn Taymiyyah qa'idatun fil mahabba ya jingina su ko ya ruwaito su daga Muhammad ibn Ja'far wanda ya rubuta abin nan Muhammad ibn Ja'far wanda ya rubuta littafin Itlalul Qulub amma akwai waɗannan baituka guda biyu a cikin diwanin Abu Nuwas akwai su a cikin diwanin Qais ibn al-Mulawwih wanda aka fi sani da Majnun Layla yadda yake a gurin su qalat juninta sai makon qalu a yadda yake a wajen su qalat juninta take cewa ka haukaci biman tahwa ko qalat juninta ala ra'si fa qultu laha ana ya ka mana shi qalu juninta to kace ka haukaci biman tahwa da wacce kake so wacce kake so ta sanya ka ka haukaci fa qultu lahum ni kuma sai nace musu al ishqu ay ananin so a'zamu min babil majanin ay ya fi ma irin haukan da yake tare da mahaukata al ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibu ai shi mai tsananin so har abada ba zai farfado ba wa inna ma yusra'u al-majnun fi al-hin amma ba haukaci wani lokaci yana dawowa cikin hankalinsa wani lokaci haukan ya tashi wani lokaci kuma ya lafa amma shi haukansa baya lafawa a kullun cikin sa a riwayar diwanin Abu Nuwas ko kuma na Majnun Layla abinda yake cewa al-hubb maimakon al-ishq الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وانما يسرع المجنون في الحين لو تعلمين اذا غبت ما تقمي وكيف تسحر عيني لم تلوميني اذا كنت سنكرن تشد تكي هرمم رانت تتباكي تاردني يا ادو نايكي زما بايا بتي سبو دلشنكي لا لم تلوميني لا بذاكي ذلقين با لنكي مجنن انا وانا حوكب to haka soyayya takan maida ma'abucinta mahaukaci wa min a'zam asbab hadha albala ibn taymiya yace yana daga cikin girman mafi girman abubuwan da suke haifar da wannan bala'i har mutun ya ji ya haukaci saboda wani abu da yake so na dan adam ko kuma na shugabanci ko na dukiya ya haukaci abinda yake babban abinda yake jawo wannan iradul qalbi anillah ya zama da zuciyarsa ba Allah to idan ya zama da zuciya ta rabu da Allah to mutum sai ya fada cikin wannan fa innal qalba domin zuciya idza zaka fama ibadatillahi wal ikhlasi lahu adun lokacin da ta dandana bautar Allah ta dandana abinda ake kira ikhlasi ga Allah lam yakun indahu shay'un qattu ahla min zalika to babu wani abinda zai zama yana da zaki yana da dadi yana da dadan dandano a zuciya kamar bautar Allah kamar ikhlasi a zuciya wala alazza wala amta wala atyaba babu abinda zai kai bautar Allah da ikhlasi dadi da dadi na moriya da dadi na baka da dadi na zuciya kamar wannan idan har akwai ikhlasi har akwai wato abinda har akwai Allah a zuciya to rashin wannan shi zai sa dandanan mutun ya kamu da mayan san wani abinda ba Allah zamu ga annabi yusuf alaihi salam da Allah ya jarrabe shi da matar da ta neme shi sannan dukkan wasu dalilai waɗanda za su taimaka abin ya yiwu waɗanda idan mutum ya fada cikin waɗanda irin abubuwa ya samu kansa a tsakiyar su da ku ya kubuta amma Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi yusuf alaihi salam saboda ikhlasinsa na farko annabi yusuf alaihi salam mutum ne namiji ne Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam namiji da karkata zuwa ga mace wannan ɗabi'a ce ta halitta, haka Allah ya so yayi dan adam namiji da ma sauran halittu gaba daya karkata zuwa ga mace. To akwai wannan tare da Annabi Yusuf rabo da zaman tsowar sa mutum. Abu na biyu, ya zama saurayi ne, saurayi kuma ya fi ƙarfin sha'awa sama da wanda yake dattijo ko mai shekaru da yawa. Sannan abu na uku, ya zama kuma tuzuru ne, ba shi da aure, bai mallaki wata kuyanga ba, ballantana a ce yana da abin da zai karya masa kaifin sha'awa. Sannan abu na hudu, ya zama yana cikin halin baƙunta, a yayin da mutum yake baƙo ya fi ganin sakewa na yayi wani abin da inda a garinsa yake ba zai iya yi ba, saboda akwai gurba tare da shi wanda wannan ma zai iya taimakawa. Sannan kuma matan nan mata ce da Allah ya zuba mata matsanancin kyau, sannan kuma ga ta mai mukani. Kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu da suke da su, ya isa ya sa shi ya jawo shi ya jawo abin da ya karkato da zuciyarsa. Ballantana ta haɗa biyu, za su mansubin wa jama'a, ga matsayi ga kuma kyau. Abu nawa kenan? A'a, ku dai tuna. A'a, matsayi da abin da abu ɗaya ne. Biyar ko hudu. Na farko shi namiji ne, na biyu shi saurayi ne, na uku shi tuzuru ne, na hudu shi baƙo ne, na biyar ita mace ce mai kyau ko mace mai matsanancin kyau da kuma abin nan. Sannan na biyar, na shida, sannan na shida kasancewar ita din nan ba ta ki ba. Don ka san wani abin, idan ka san wanda kake son ka yi da shi ko ka nema zai ki yadda, wannan yana kashe maka abin. Amma sai zama da ita mai ba da kai, mai miƙa wuya, kaga wannan zai taimaka. Sannan abu na bakwai, ita ta nema, nema ma ba ƙanƙani ba. Don Allah ta yi wa rawadatu allati huwa fi baitiha, saboda ita ta ne sanin neme, saboda ga ta ba za ta ki ba, sannan kuma ita nema, wannan ma zai ƙara taimakawa. Abu nawa kenan? Bakwai ko? Abu na takwas, a ƙarƙashin ta yake, a gidan ta yake, saboda ita ke da mulki da shi, ita ke da fawa da shi, tana da ikon ta matsa masa, ta tilsasa masa, shi a ƙarƙashin ta yake, kaga wannan ba zai taimaka. Sannan abu na tara, kasancewar wato kasancewar shi ɗin a gidan ana ganin shi ya shiga ya fita kamar ɗan gida, babu batun a yi shakkarsa, an saba ganin shi da ita sun fita, an fa ganin sun shigo, haka ba maganar a yi shakkar dan yana tare da ita, ke da man a gidan yake kamar bawa ne a gidan. Sannan abu na goma, ya amince cewa ba za ta fallasa masa asiri ba, tunda duk ta ɗauki wani mataki, na farko ita ta nema, tunda ita nema ba za ta fallasa asirin kanta ba, ba matsa mata yi ba. Sannan kuma duk ta ɗauki wani mataki na ta katange abin, wa ghallaqatil abwab, ka duba sigar da Allah ya amfani da ita, wa ghalla ma wa aghlaqatil bab, wa ghalla wato ta kukkulle da ƙarfi dukkan inda zaki ta da Allah zai shigo babu wani, duk tare kaga zuciya ta tantsu cewa babu wanda yake ganin ku, wannan ma zai taimaka ko ba haka ba. Sannan kuma ta yi amfani, abu na nawa kenan, na 11, sannan kuma ta yi amfani da waɗanda suke a immatul makri, su ne mata, su taimaka mata, ta kawo su, ta nuna musu shi, ta ce gashi nan shi ne na nema a bayaki, su ma su taimaka mata a kan wannan. Sannan kuma ya kasance mijinta bai nuna wani kishi mai girma ba, don me yake lokacin da abin ya fallasa, kawai cewa Yusuf wa arid an haza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khatiin, kikenan ba Yusuf a bar wannan abu, ke kuma ki je ki nemi gafara, kin yi kuskure. To mijin bai nuna wani kishi ba, kaga wani abu ne ma da. Sannan abu na 13, ta masa barazana za ta tashi a kurkuku, wato ta yi amfani kuma da makamin tsoratarwa, ko dai ya bi abin da take so, ko ya kamu da rayuwar abin nan. Amma me ya kubutar da shi? Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Abinda ya tsirar da shi shine ikhlas. To wannan shine abinda Ibn Taymiya yake faɗa, yake cewa babban abinda zai sa wancan ya ci nasara ya zama da zuciya babu Allah, domin idan akwai Allah a ciki za ta ɗanɗani ɗanɗanan ibada, za ta kuma ta samu ɗanɗanan ikhlas. Idan ta samu ɗanɗanan ikhlas, wannan zai kubutar da ita. Wal insanu la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar. Mutum dan adam bai bar abinda yake so haka kawai, abinda yake so ya bar shi sai idan akwai wani abinda zai samu wanda yake so, wato sai da canji na wani abinda yake so, kuma abinda yake so din na biyu ya zama ya fi ƙarfi. Don ya zama na maslahar wannan da yake kanta, ita sai ta fi ƙarfi, ba zai sake koma wancan ba. Illa bi mahbubin akhar yakunu ahabba ilayhi minhu. Wannan shi zai sa ya bar wancan abu da yake so, ko kuma tsoro zai sa ya bar abin da yake so, aw khawfan min makruh, ko tsoron wani abin da yake ki. Fal hubbul fasid innama yansarifu alqalbu anhu bil hubbis salih. To kenan, in mutum akwai irin wannan so mara kyau a zuciyarsa, abu biyu ne zai magance masa. Ya zama na ya samu wani abin da ya fi so fiye da wannan, shi ne Allah, kaga sai ya magance mata wancan abin da yake so kenan. Ko ko ya ji tsoron irin mummunan sakamakon da zai riske shi sakamakon kankame ma wannan abin da yake so. Waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa shi ya bar wannan abin da yake so, san Allah maɗaukakin sarki, da kuma tsoron abin da zai haifu gare shi, abin da zai, wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa, shi ne aubil khawfi minad darari, abinda wannan abin da yake so zai haifar masa na cutarwa. Qala ta'ala fi haqqi yusuf kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Kaga ikhlasi shine ya kubutar da annabi yusuf alayhi salam. Fallahu yasrifu an 'abdihi ma yasu'uhu min al-mayl ila as-suwar. Allah yana kawar wa bawansa abinda zai munana masa na karkata zuwa ga wani abin da yake so, wani hoto ko wata sura mai kyau, mace ko namiji ko shugabanci, wacce an luku biha da rataya da wannan abin. Waya tarifu anhu alfahsha'a bi ikhlasihi lillah, Allah ya kawar masa da alfahsha ta hanyar ikhlasinsa da yi ga Allah. Wali hadha yakunu qabla an yazuqa halawata al-ubudiyyati lillah wal ikhlas lahu bihaythu taghlubuhu nafsuhu ala ittiba'i hawaha. Zuciya ba za ta tsaya haka nan babu komai ba fanko, dole sai wani abu ya cika ta, ko dai san Allah ko kuma san wani Allah. Idan ka cika ta da san Allah, to zai zama babu wani abu kuma da zai zama ya samu gurbin shika, sai wanda yake zai kara haifar da san Allah a zuciya. Don haka wanda soyayyar Allah, soyayyar Allah sai zuga ta cika zuciyarsa, to duk abin da zai so, zai so ne, zai so shi ne saboda Allah. Domin abin da kake so, imma abin da kake so li zati ko abin da kake so li gaini, wanda ya kamata ka so shi li zati shine Allah da manzansa, wanda za ka so shi li gairi shine ka so wani abu saboda Allah. To idan akwai wannan, to shikenan babu wani abin da na san zuciya da zai lafata. Amma idan babu wannan a zuciya, to sai san zuciya ya cika ta. Shine yace wa lahaza qabla an yazuqa halawata al-ubudiyyati lillah. Saboda haka mutum yakan kasance, ko zuciya ta kan kasance kafin ta dandani daɗin bauta ga Allah, wal ikhlasi lahu, kafin ta dandani ikhlasi ga Allah, bi haythu taghlubuhu nafsuhu ala ittiba'i hawa, ta yadda zuciyar ta za ta yi rinjaye a kansa wajen bin san zuciya. Fa idza zaqa fa amal ikhlasi lillah, idan ya tsantsani abinda ake kira ikhlasi ga Allah, wa qawiya fi qalbihi, yayi karfi a zuciyarsa, in qahara lahu hawa, to san zuciyar dole ya karkata, dole ya biyayya ga abinda yake na zuciya, yake na ikhlasi ga abinda yake na ubudiyya ga Allah. Bila kabiri ilaj, ba tare da ya sha wahala wajen magani ba. Allah yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbar. Salla tana hana alfahsha, tana hana munkari, wala zikrullahi, kuma ambatan Allah, tana Allah, ta Allah a zuciya shi ne komai, shi ne akbar. Don haka salla tana ubangiji, ta hanyar salla zai taimaka wajen ya tumfike ka daga dukkan wani abin da zai lalata maka zuciya, sawa'un abin da ya shafi miyagun aqidu ne ko abin da ya shafi miyagun ayyuka. Sanka ga Allah zai taimaka wajen ya ije maka waɗannan abubuwa. Sai yasa lokacin da aka zo aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wane fa yana sata, wane yana sata, abinda manzo Allah ya tambaya sai yace hal yusalli, yana sallah, ana sallah da shi. Aka ce eh ana sallah, yana sallah. Sai manzo Allah ce tanhahu salatuhu, to sallar ta za ta hana shi. Ku sa ido, matukar zai dimanci sallah din kamar yadda take so zai daina. Don haka hadisin da yake cewa man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da, wai wanda yake sallah, sallah ba ta hana shi alfasha, ba ta hana shi, to ba abinda zai kara sai nesa ga Allah. Wannan hadisi munkar, hadisi ne da'ifun jiddan sanadan wa matnan, amma tananta Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, Allah sallah tana hana wannan. Don haka in har za a samu sallar, kuma sallar ta gama ta karɓi sunan sallah din, ba wai kawai yana yin sallah a zatansa ba, dan wani sallah yake amma ba sallah yake, saboda bai san ta ba, bai san ka'idojin ta ba, bai san rukunan ta ba, bai san mustahabban, bai san ya kamata yi ta ba. Shi dai ya taso yana yin ta kamar yanda ya samu gidansu ana yi, kamar yanda ya samu al'ummar sa, ƴan uwansu ana suna yi. To wannan ba sallah yake ba, ko da mutane za su ganshi yana sallah, ba sallah yake ba. Don haka ba irin wannan sallah ake yi, sallah bashru'a, sallar da Allah ya shar'anta Allah ake magana. To har idan yana yin ta, to koda an ganshi yana yin wani abu, wannan sallar za ta hana shi. Saboda haka babu maganar wai ta nisantar da shi daga Allah, lam yazid min Allah illa bu'dan, a'a ba haka bane, ba nisantar da shi daga Allah, za ta ƙara kusantar da shi daga Allah, wata rana zai daina abin da yake. Fa inna salata fiha daf'un li sharrin makruh, sallah a cikin ta akwai iji dukkan wani sharri da yake abinki, wa huwa al-fahsha'u wal-munkar, shi ne al-fahsha da aikin munkari. Wa fiha tahsilun li khairin mahmud, kuma sallah tana samar da wani alkhairi da zuciya take so, wa huwa zikrullah, shi ne tuna Allah. Wa husulu hadha al-mahbub akbar min daf'i dhaka al-makruh, kaga Allah da yace inna salata tanha 'ala al-fahsha'i wal-munkar, sai yace wa la zikrullah akbar, sallah abu biyu take haifarwa, ta haifar maka da wato ta ije maka abinda yake baka so, abinda yake na sharri, abinda yake da alfasha, sannan kuma ta haifar maka da tuna Allah. Sai Allah ya ce wannan shi yafi girma, saboda haka cikin abubuwan nan guda biyu, samun tuna Allah a zuciya da halarto da Allah a zuciya da sallah za ta haifar maka, shi yafi fiye da abinda za ta ije maka na sharri, domin wannan shi kadai ya isa ya magance maka waɗancan. Fa inna zikrallahi ibadatullah, domin ambatan Allah ibada ga Allah, wa ibadatul qalbi lillahi maqsudatun bi zatiha, kuma ita ibada li zatiha a karan kanta ake bukatar ta, ana bukatar kai ibada saboda wannan ibada din. Amma ija makruhi, wannan wani abu ne wanda yake ne kana ija makruhi ne, kamar a wato tafiya kake sai kaga hanyar da kake tafiya akwai tsaya a gurin, sai ka tsuguna ka dauki dauke kayan ba shi ne maksudin abin bane zati, a'a ka samu hanyar wucewa, wannan shi ne maksudin ka. To haka ibada ita ce maksudin ka, abinda duk zai kawo maka cikan ka yi kokarin kawar da shi saboda ibada, ibada ita ce abinda kake nufi li zati. Wa amman difa'u sharri anhu, huje abin nan ishewar sharri daga gan mutum, fa huwa maksudin li ghairihi ala sabili tabai, ala sabili tabai ne shi wannan din yake yi. Shi yasa Ibn Taymiyyah da yake maganar mahabba, yace mahabbar ita ce asali, amma hatta ki ireshe ne na mahabba din, domin ba za ka ki abu ba sai dan ya ci karo da abin da kake, saboda ka san shi ne asali, amma ki ireshe ne, saboda ka aka ce ka so dan Allah, sai aka ce ka ki dan Allah, to so dan Allah din shi ne asali, ki dan Allah din ireshe ne, domin kana kin wannan abu saboda ya ci karo da abin da yake soyayya ce ga Allah. Da haka soyayya ga Allah ita ce farko, ita ce asali. Wal qalbu khuliqa yuhibbu al haqqa wa yuridu huwa yatlubuhu, asalin halitta da Allah yayi, Allah yayi halitta, halitta zuciya tana son gaskiya, tana nufin gaskiya, tana neman gaskiya. فلما عرضت له إرادة الشر يعني إذا إرادة وإرادة ونفي نشر يبجره وزوتير طلب دفع ذلك سيبقى إجي يتول والنقب سوراك أسلا أبين ديك زوتير شيني الخير شيني الخير أبين دي زو daga waje dan ya lalata zuciyar shine ake buƙatar kai kokari ije mata fa innaha tusdidul qalba domin iradatu sharri manfa ta sharri tana lalata zuciya kama yasudu zar'u bima yanbutu fihi min ad-dajali kamar yadda shuka take lalacewa ta bace ta mutu saboda abin da yake fitowa ya zagaye ta kenan da ita na ciyayi suna kashe ta to haka nan abin da zai fito abin da na sharri a cikin zuciya yana kashe zuciyar saboda haka ne Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa to ya rabauta wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbida zuciyar da najasa da datti to wannan ya tada haka nan Allah yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum tagayawu mu'minai su taqaita ganin su kiyaye farjijjukan wannan shi yafi tsarki gare su wato su kawar wa zukatansu wani abinda zai zama zukatan nasu matsala don haka dukkan abubuwan da Allah ya hana na laifuffuka ya hana ne domin samuwarsu a zuciya za su lalata zuciya ne rashin su kawar da su daga zuciya zai sa zuciya tana samun tsarkaka tana samun haɓaka ya bayyana tana yin kyau haka nan Allah yake cewa qad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka wanda zuciyarsa ta tsarkaka ya tsarkaka a zuci to ya rabauta wa zakara isma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa sa'annan kuma yayi sallah haka nan Allah yana cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada ba dan falala Allah gare ku da rahamarsa ba babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada فجعل سبحانه غض البصر الا مدوكين سركي يسني لنسي كو تكاي تغني وحفظ الفرج دتكيا يا فرج هو اقوى تزكيه للنفس شنو مفي غيرمن تركاكا ga zuciya وبين ان ترك الفواحش من زكاه النفوس كما الله يبين cewa barin alfasha wannan yana haifar da tsarkin zuciya wa zakatun nufusi tsarkin zuciya kuma ta tazammanu zawala jami'u shuhur ya kunshi goshewar dukkan wani abin da yake sharri min alfawahishi wal zulmi wal shirki wal kadhibi wa ghairi zalika in zuciya ta tsarkaka to waɗannan abubuwa na alfasha na zalunci na shirka na ƙarya na annabimanci na gulma na cuta na zamba duk ba za su samu gurbi a zuciya ba rashin tsarkakar zuciya shine samuwar waɗannan abubuwa ko wasu daga cikinsu a cikinta da zarar sun samu za su dinga kashe ta don haka kai buƙatar ka kullum ka wanke zuciya kana kamar mutumin da yake da gona ne kullum buƙatar sai je yayi noma ya gaggyara ta ya ciccire abubuwan duk da ya san za su ja masa matsala ga abin da ya shuka to haka nan zuciya take buƙatar kullum ka dinga talailayinta kana taitayinta kana kula da ita ta hanyar tsiya wannan shi zai sa ta dinga haɓaka tana haɓaka har ka ganta a wani matakin da baka tsammani amma in kai sakaci to waɗannan abubuwa kuma suna ƙaruwa shi yasa laifi har kullun da zarar mutum yayi shi bai tuba ba to sai kai hawaye saboda shi to shikenan zai zama yayi dugo a cikin zuciya kai na biyu shi ma sai yayi dugo to sai a waye gari gaba ɗaya laifin ya rufe zuciyar gaba ɗaya to sai zama alheri kuma babu inda zai shiga ya lullubi babu inda kuma alheri zai shiga in alheri zai zo sai abin da shine zuciya a kai matsayin da Allah yake khatama Allahu ala qulubihim ya zama na kamar an gama rubutu an buga stamp babu wani abin da kuma zai biyo baya an rabe to sai zuciya zama an rabe ta gaba daya da abin da yake na laifi
wa kadhalika talibur ri'asa wal uluwi fil ard qalbuhu raqiqun liman yu'inuhu 'alayha ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وكذا وهكذا أيضا طالب المال، فإن المال يستعبده ويسترقه. وهؤلاء الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكيه ونهو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليها، بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي بها حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي، وإذا منعه إياه سخط. وإنما عبد الله
ابن تيمية يتقبل الشيء. وكذلك طالب الرئاسة، هكذا من شوق بنشي واندرس يكي نيمة koko wanda yake kai yake neman ya zarce ko ya maimaita duk da shi da cikin wal ulu fil ardi, yake neman daukaka matsayi a doran kasa. Qalbuhu raqiqun liman yu'inuhu alayhi, to a hakika shi bawa ne na mutanen da suke kokarin taimaka masa akan wannan bawan su. Zuciyarsa tana zama baiwa ga wadanda ko ga wanda zai taimaka masa akan ya samu wannan abin da yake. ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، ولا ظاهر ذاك كما شيني إن أنت وشيني أقبع إن أنجي قولن زما ناشف نقواتو قولن قوالا ناشف قواتو قوتا تغاتاش تبيع قواتو على إمسا جينيا أظاهر كان أكشيني واند أكي وداعا ابن سيبيع تيتو. أما أحقيق اللمري قدو واند إذا هيتناني شيني باوا سوني إيا إنجيز shine bawa. Sai walau kana fi zahiri muqaddamahum, koda zahiri shine a gaban shine na gaban su, wal muta'ati shine ake masa biyayya, fa huwa fil haqiqati yarjuhum wa yakhafu. Amma a haqiqan lamari ga wanda duk ya tsaya tunani da idan basira da abin nan da basira, zai ga cewa wannan shine yake fata yake nema a wajen su, yake kuma tsoron su. فيبذل لهم الاموال والولايات، يتربى مسو كدي سنه يتبا سو مقامي كدوبا ابين دا يكي فاروا با ربا كودن اكي با با مقاما اكي با ربا با تو هذا دو وندا اكا سان زي تيمكا سي ا باشي كدي شي وندن شي زي باير سنن an san yana san mukami sai a bashi mukami an nada shi kaza an nada shi kaza waya abu an bai tarihu da hu abinda suka yi na laifi sai ya kauda kai ba zai kama su da laifin su ba da ku komai suke duk ka tubar da suke yi ba zai yi komai akan wannan ba dan tsoron sai yake kar su juya masa baya don haka bin su yake yana lallashin su da dukiya da matsayi da kauda kai ويعفو عما يشتريحونه ليطيئوه ويؤينوه ييافي ومسو غمدا ابن سكي يينا ليففكا دن يما تبيايا دن ستيما كامتا فهو في الظاهر رئيس مطاع a zahiri za ka ga shugaba ne wanda ake wa biyayya, wa fil haqiqati abdun muti'un lahu, amma haqiqa shine bawa, shine kuma mai da'a. To wannan ita ce haqiqanin rayuwar, wato shi wancan da ake ganin shi kamar shine yake da shugabancin, shine ake bi, shi ake wa biyayya, amma in aka tsaya aka dubi abin da shine yake biyayya, da haka zuciyarsa cike take da tsoron waɗannan da suka zagaye shi, kuma yake ganin in ba da sa hannunsu ba ba zai kai labari ba, da haka kwana yake da tsoronsu a zuciya, fafitashinsa fafitikarsa ya nemi yardarsu ya ƙara kusantu su. Wannan ita ce bautar, ita ce bautar. Saboda kaga kamar yana bi, amma kuma shi ake yake bautatawa. Wata haƙiƙo a haƙiƙar magana anna kilaihi ma fihi ubudiyyati lil akhar, su waɗancan kwaɗayin da suke da shi a gunsu yana bautar da su a gunsu, shi ma kwaɗayin da yake a gunsu yana bautar da shi a gunsu. Saboda haka kowa yana bauta wa kowa, suna bauta mishi yana bauta musu. Wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah, kuma kowannensu ya bar haƙiƙanin bauta Allah, kowannensu ya sun kowa bauta wa juna, yana ƙoƙarin ya samu yardar su, shi ma wannan na ƙasar ƙoƙari yake samu yardar shi, shi ma shi yana ga gwamnonin nan, ministocin nan, idan ba su ba shi haɗin kai ba, ƴan majalisu in ba su ba shi haɗin kai ba, to ba zai samu abin da yake so ba. Su ma suna ganin abin da suke so na duniya, in ba su ba shi haɗin kai ba su samu ba. Don haka kowa yana neman yardar kowa, kowa yana kwana da tsoron kowa. To kaga an zauna ana bautar juna, kuma an manta da bautar Allah. Da zarar haka ta faru, to shikenan Ibn Taymiyyah yake cewa wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah, an koma ana bautawa juna. Wa idza kana ta'awunuhuma 'ala al-ulwi fil ardi bighairi al-haqq, idan suna son su yi taimakawa juna ne akan su samu wani shugabanci, wani daukaka ta duniya ba bisa gaskiya ba, ba bisa gaskiya ba, so suke su samu wani abu na duniya, in shugabancin ne so ake a samu shugabancin da za a ci gaba da sata da wawurar dukiyar jama'a, da gallazawa jama'a, da takura musu, da kashe ƙasa, da lalata ta, da sanya zaman tartar a cikin zukatan jama'a, wannan shi suke bukata su gina duniya, ko da kuwa za su rushe duniyar kowa su ta su ta ginu. Suna taimakawa juna ne akan wannan, kana bi manzilatil muta'awinin al-fahisha, kamar waɗanda suke taimakawa juna ne akan aikin al-fasha, su taimakawa juna akan samarwa da junansu karuwai, ko kuma samarwa da junansu ƴan luwaɗi, ko duk abinda ka sani na laifi tamkar wannan suke taimakon juna akan sa. Auqat tariqi, ko suna taimakawa junansu akan fashi, ko dai suna ko kamar masu taimaka akan al, ko kuma masu taimakawa junansu akan fashi. Fashi ana yi da makami, ana yi kuma ba da makami ba. To fa kullu wahidin min ash-shaytaini li hawahu alladhi ista'badahu wa istaraqahu, duk ɗaya daga cikin mutanen nan, ko kace bangarorin biyu, saboda san zuciyarsa da ya mai da shi bawa, ya mai da zuciyar bawa, san zuciyarsa da ya mai da shi bawa, saboda wannan ya zama musta'badun lil akhar, ya zama bawan ɗaya. Wa hakaza aidan talibul bali, to haka nan masu fafutukar neman kuɗi shi ma haka. Sauraka suranta rayuwar, a nan ne za ka iya tantance wanda zuciyarsa take ubudiya ga Ubangiji take tsantsa, da wanda kuma zuciyarsa take ubudiya ta wani abu ta shiga ciki. In ka tsaya ka kalli rayuwar, abu ne wanda yake garai a fili, baya buƙatar dogon shari, kai da kanka za ka gane. Sannan mutum da kansa, bala innal insana ala nafsihi basira, shi da kansa mai sanin me yake ciki ne. Sauraka kai da kanka ka san a wani bangare kake cikin waɗanda zukatansu sun bautu ga Allah ne, ko waɗanda zukatan sun bautu ga wani abu ba Allah ba, sawa'un shugabanci ko kuma neman duniya ko neman dukiya. Fa innal mala yasta'biduhu wa yastariquhu, shi ita dukiya za ta bautar da shi, ta mai da shi ba ɗa ba, sai Ibn Taymiyyah ya dawo yake cewa hazihi al-umuru naw'an, to wadannan abubuwa duk da ake tarjima a kan su, ana san kaza, ana san kaza, shugabanci, dukiya, matsayi, menene menene, kala biyu ba sa wuce kala biyu. Kala na farko ma yahtaju al-abdu ilai, abinda bawa ke da bukata a matsayinsa na dan adam ga Allah ne, yayi masa gini irin wanda yake ne, yana da bukatar ya ci, yana da bukatar ya sha, yana da bukatar matsuguni, yana da bukatar ya yi aure da sauran ire-iren waɗannan abubuwa. Abinda bawa a matsayinsa na dan adam yake da bukata, wannan abu na farko kenan. Fa hadha yatlubuhu min Allah, to wannan daga wa zai nema? Daga Allah. Ya nemi cin sa da shan sa da matsugunin sa da abinda zai yi, abinda da auren sa da komai, ya kasance ya neme shi daga Allah. Ma'ana ya neme shi daga Allah, ya bi tsarin da Allah ya dora shi akai, ya tafi akan wannan, shine nema daga Allah. Ka bi tsarin da Allah ya dora ka akai, kada ka karkace, ka nemi waɗannan abubuwa ta hanyar da Allah ya tsara maka. Wa yarghabu ilayhi fi, yayi kwaɗayin abin daga Allah. Fa yakunu almalu indahu yasta'milu fi hajatihi, sai dukiyar da Allah zai bashi, sawa'un kaɗan ko da yawa, wanda zai yi amfani da ita cikin bukatun nan nasa na ci da sha da matsuguni, Allah ya bashi dukiya gwargwadon yadda ya ga dama, kaɗan ko da yawa, sai ya yi ma dukiyar kallon matsayin kamar jaki da zai hau saboda biyan bukata, ya yi mata wannan kallon, kai ya ɗauke ta a matsayin wani abinda ya yadda ya yi asarar komai a kan wannan dukiya, ya yadda ya asarar mutuncinsa, ya yadda ya asarar addininsa, ya yadda ya rasa aqidarsa, domin abinda yake ba da takaici mutum ne kafin ya samu mulki yana gaba gaba a inda duk ake karatu tuka, inda duk ake sallah, salloli na tahajji, na tarawihi, na waye, duk da shi ake, inda duk wani abu ya tashi na aikin alkhairi zaka ganshi a ciki. Amma da zarar ya hau wannan kujera ta mulki, gaba ɗaya sai ka ga cewa tamkar a rayuwarsa ta kaf bai taɓa alaƙa da waɗannan abubuwa ba, wannan ce fi komai ta kai. Menene ya samu har ya yi masa wannan canji ɗan ƙanƙanin lokaci? Mutum ne karatuttukan duniya a kunnensa ake, da ɗan littafinsa yana bi, amma gama ya sai kasussuka ya maimaita sauraron abin da ya ji. Amma ka tsaham sai ka ji wata rana ana rigima ya yi sama da faɗi da kuɗin jama'a a ma'aikatar da yake ko a muƙamin da aka dora shi, sai ka yi mamaki, shin wannan yana gane ya ko ku izgili ma yake wa Allah? Ashe duk abin da ake faɗa ɗin nan shi ba ya zuwa zuciyarsa, amma kuma kullum ana tare da shi, to wannan shi ya fi komai takaici. Za ka samu wannan a cikin masu kuɗi, za ka samu wannan a cikin 'yan boko, za ka samu wannan a cikin masu neman ilimi, za ka samu wannan a cikin masu karantarwa. Babu wani ɓangare na ɓangaren al'umma da babu wannan a ciki. To irin wannan shi ne zai baka takaici, ta rasa wani irin tasiri duniya take da ita, har da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta canza sanka da Allah, sanka da manzon Allah, sanka da gaskiya, sanka da tsoronka da ranar lahira, ta canza maka shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. A jika jiya, jiya jiyan nan kana kira zuwa ga sunna, ana rigima da kai akan sunna, kana shiga hatsari akan sunna, yau kuma a jika kana karya sunna ɗin, kana ruguza sunna ɗin, kana shatalita, kana yi mata kafar umbulu. To ai kaga abin da mamaki, menene ya faru aka samu irin wannan canji din cikin gaggawa? Yau da aka dace a ce an yi shekara da shekaru kana gamuwa da abubuwan da za su canza ka, yau a kawo wannan ka ture ko ba a kawo wannan ka ture, shi ba a kawo wannan ka ture, har wata rana a ga ka dan fada, to sai amma a ce ai abubuwan dai da yawa, ai yana ma kokari, ai ba ku ga a'a babu wasu abubuwa nan da nan, sai ga tsundum cikin ramu ya nutse. To wannan shi yake komai tashin hankali a cikin rayuwa ta al'umma a yau. Shi yasa wato addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala din, thabbit qalbi ala dinik, wannan ba karamar addu'a bace, shi yasa addu'a abinnan da muke karantawa a sallah ihdinas siratal mustaqim a cikin sallolin mu da muke biyar da kuma sallolin nafilu wato ba karamar addu'a bace muke yi shi yasa yana da kyau ko yaushe kake yi ka halarto da zuciyarka don ka san roƙo kake dan yawanci kawai muna yi ne bakin mu ne yake furtawa amma zuciyar mu bata karanta ayar ba ma jin cewa wani magani ne babba muke nema wani rigakafi ne babba muke nema ba ma jin wannan arabu to ya kamata mu dinga samun wannan shu'urin yana da muhimmanci mu dinga jin wannan filin din arabu duk lokacin da muka tsaya a sallah muka ce ihdinas siratal mustaqim musamman neman wani rigakafi ne babba daga ubangiji Ibn Taymiyyah yake to abinda zaka samu na dukiya wanda zai samar maka abubuwan bukatan nan naka na cin ka da shan ka da gurin zaman ka da matar da zaka aura da abinda zaka hau ka dauke shi a matsayin jaki alladhi yarkabu wanda yake hawa wa bisaqahu alladhi yadrusu alayhi ka dauke shi a matsayin shimfida da kake kwanciya a kanka ka dauke shi da wannan matsayi zaka je ka mutu saboda jakin gidan to ka dau dukiyar saboda wannan zaka bar addini saboda jaki kakka rasa jaki to Ibn Taymiyyah ya ce ba jaki ba bal bi manzilatil kanis ka dauke shi kamar shadda da kake ba haya ka dauka dukkan manufa da abinda ka tara din nan ka dauka kamar shadda ce kawai bukatar kace kake so ka biya akwai wanda zai shiga bandaki ya zauna dan yana jin dadin zama a gurin yana shakar iska mai dadi yana ai kawai to yake yayi fito sai za ka yi mamaki irin lokacin hajji haka ko gurin taro idan wani ya shiga mataki ya dade ai ta duka kofa shi ba ba bukatar sanci akwai abin da yasa ya dade ba wanda zai shiga mataki ya ji dadin zama a mataki kawai ya tantace to ka dauka wannan dukiyar kamar shadda ce kamar bandaki allazi yasri fi hajata wanda yake biyan bukatar sa a ciki min gairi an yasta'milu ba tare da ya bar wannan shadda ta bauta ba tare da wannan ya bar wannan dukiya ta bautar da shi ba fa yakunu halu'an ya zama wanda yake mai zuciyarsa ta zama mai cike da tsoro har kullum domin wani in ya dukiya ta zo hannunsa sai zuciyarsa kuma ta cike da tsoro tsoro ta kowane janibi yana tsoron ya rasa dukiyar yana tsoron ya asara yana tsoron farawo yana tsoron kaza don haka yana tsoro idza masahu sharru jazua sannan sharri ya same shi ya kofar mato ba zai iya hakuri ba ba zai iya dangana ba duk inda ya zauna sai ya bayani wani ma har gidan rediyo zai je fada wani shine jaza har gidan rediyo sai an ji sai ya ji ya yi bayani ai ji an kai mai hari so mai amfanin ya bayani ji ya ai da kare shi to tunda Allah ya baka ya tsirar da kai ko ba gode Allah me yayi na zuwa sai ka fada ya zama in sharri ya same shi jazu al da yawan farmato wa idza masahu alkhairu in kuma ya samu alkhairi manu al da yawan ruwa to wani abu na farko kenan abu na biyu cikin duk abubuwan da Ibn Taymiyyah yake magana din nan wanda ake fafutuka akan su har suke bautar da wasu ya faɗi na ɗaya abinda dan adam yake bukata na biyu kuma yake ma la yahtaju al abdu ilayhi abinda dan adam bai da ma bukatarsa bai da bukatarsa fa hadha la yanbaghi lahu an yu'alliqa qalbahu bi Allah ya bashi abinda zai ci ya bashi abinda zai sha ya bashi matsuguni ya bashi da haka ya gama samun dukkan bukatunsa na dan adam da zai rayu da su amma kuma yana bautar da zuciyarsa akan wani abin da baya da haja zuwa gare shi wannan mu'azzamin masu mulki a cikin kasar mu haka wani zaka ga yana da abin da zai ci har ya mutu ƴaƴansa su ci har su mutu jikokin sa amma kuma da shi duk ake yin waɗannan abubuwan na tashi faɗi da shi duk ake yin abubuwan na rashin gaskiya me yake da bukata kuma duk abin da zai bukata ya samu to dan menene zai bautar da zuciyarsa ga abin da ba shi da bukatar sa fa hadha la yanbaghi lahu an yu'alliqa qalbahu bihi wannan bai dace bai rataye zuciyarsa da shi fa idza allaqa qalbahu bihi sara musta'badan lahu da zarar ya zataye zuciyarsa ga abin to zuciyar ta zama baiwa ga wannan abin wa rubbama sara mu'tamidan ala ghayri kai ya iyo ma ya koma yana dogara ba ga Allah ba wannan ke fi yawa masu dogara ga akan wani Allah su suka fi yawa fala yabqa ma'ahu haqqatu al-ibadati lillahi zama na kwata kwata ma a zuciyarsa babu wani abin da yake tsantsar bauta ga Allah wa shu'batun min at-tawakkul ala ghayri wala haqqatu at-tawakkul alayhi zama babu wani tsantsan haqiqanin tawakkuli a zuciyarsa ga Allah بل في شعبة من العبادة لغير الله ينا دا ولك سوء زوج ينسى نبو تاغا ونن الله وشعبة من التوكل على غير الله ينا دا كما ولك سوء ندو غراء ونن دا ونن الله وند رأي ورد مسلمي سوك زماء سكين تكينا متمم ما سنة من ملك سنة أجم فرقه سيقوم ما سنة من تارا دوكيا سنة أجي نبي ما سنة من ملك ينزو ندولير مسلمي dan arne da ba a magana ta na duniyar musulmi shine wanda yake ganin ko bawa ga Allah shine hadari ga mulkin sa yake zai rike wani abu da to hadari ga mulkin sa kenan zai rasa mulkin sa saboda haka in ya ji wata yar barazana ga mulkin sa sai ruga America yana neman agaji yana neman ya ga Bush ko zai yi ƙarya ya ga Bush din zai yi ya ga Bush to fa ga matsalar da yake ciki bashi Bush ya taimaka daga nan yayi tarayyar turai ya zama da wannan shine ita ce ma wato rigar da siyasa take sanye da ita yanzu ita ce kwalliyar da siyasa take dauke da ita babu maganar kai ka sa Allah gaba maganar da ake yi yanzu ka duba ɗan Hamas bayan sun kutsa cikin siyasa sun saka rigar siyasa sun shiga wani gida wanda America da Isra'ila suka gina wa yaran su yanzu aka zo siyasa ta fitar da wadancan ta saka yan Hamas a gidan haka duk wanda zai shigo gidan Sharon ko gidan Bush babu maganar yayi sallah yadda yake so yayi azumi yayi gaskiya yadda yake babu ya shigo gidan Bush sai saurari abin da Bush yake so kuma sai saurari abin da Sharon ko Isra'ila take so bayan sun shiga aka ce to ga bukatu abu kaza ake so bai dace su shiga ba bai dace ka shiga kamar yadda Usama bin Laden yake faɗa bayanin sa na jiya bai dace su shiga ba wanda kuma duk wanda yake tunani ya san cewa ba yadda za a yi rigar da abin nan ne Sharon ne ya sayi abin nan ya sayi yadi sannan aka auna su Arafat daidai da tsawon su da faɗin su sannan kuma su Bush suka dinka ta sannan kuma a zo a ce a sawa Hamas ta yi mata daidai sai wuya sai wuya to sai zaman yanzu suna tsaka mai wuya manyan su sun ki yadda su sa rigar hula ma wannan sun ki yadda su sa matukar daga waɗancan ɓangarori take sun ki yadda su sa wannan ta sa aka karkashe su suka bada jinin su saboda to Ahmad Yasin to Abdulaziz Rantisi to wannan namanta sunan shi duk manyan su suka bada jinin su saboda wannan sai da ya zama da manyan sun sama babu su sai kanana sai aka nuna musu shiga siyasa shi zai sa waɗancan bangarori da ake rigima da su su ba su hadin su suka zo suka shiga bayan sun shiga tsundum daman Palestina suna son da haka tunda suka tsaya zaɓe daman sun za su ci ba wani tantama daman can ba sa shiga zaɓen da shi yasa ba su ci ba yanzu sai suka shiga sai aka to tunda kun shiga mutane suna son ku sai suka jefa muku ƙura'a ba yadda za a yi maguɗi ba za a yi murɗiya abin ya fi ƙarfin haka domin ƙura'ar da Sha'ab ne zai kare ta ba da za a yi mata murɗiya ƙura'ar Kano lokacin da aka yi zaɓe da yake mutanen Kano suka kare ƙura'ar su ba wanda ya musu murɗiya da haka jama'a su suka jefa ƙura'ar su suka kare ƙura'ar su don haka murɗiya ba ta yiwu ba sai ga su a cikin gidan da su Bush suka gina sai su suka ce to duk abin da suke baruwa na taimako ruwan da yake gidan an yanki wutar an yanki saboda haka furayi ko ku mutu aka kuma kulle su ta ko'ina dan ba a bar musu kofa a buɗe ba inda za a ce to a kafa tilar kwai ko a ebo ruwan rijiya a shigo da shi aka kulle su a ciki kaga so ake a yi musu mutuwar a hankali a hankali to shi yasa har idan ya zamana mutum ya ta'allaka zuciyarsa ga wani abu wanda bai zama masa dole ba to babu mamaki da yana dogara ga wani ba Allah ba har ya zamana kuma a hankali yana samun bautar wani kaso na bautar wani Allah a zuciyarsa ya zamana akwai wani kaso na dogaro ga wani Allah a zuciyarsa wa shu'batun min at-tawakkul ala ghayrillah wa hadha min ahaqqin nas bi qawlihi wannan shi yafi kowa cancantar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta'isa abdud dirhami bawan dirhami ya halaka ta'isa abdud dinar bawan dinari ya halaka ta'isa abdul qatifati bawan shimfida ya halaka ta'isa abdul khamisati bawan sifati ya halaka wanda mun yi bayanin wannan hadisi a baya cewa siga ce ta khabar amma ma'anarta addu'a wato Allah ya halaka shi, Allah ya halaka shi. Wa hadha huwa abdu hadhihi al-umur, wannan ya zama bawan waɗannan abubuwa duka. Fa innahu law talabaha min Allah, da a wajen Allah ya nema, fa inna Allah idza ataahu iyyaha radiya, duk abinda Allah zai dauko ya bashi na waɗannan abubuwa sai ya gamsu. Wa idza mana'ahu iyyaha fa inna Allah idza ataahu iyyaha radiya wa idza mana'ahu aha fa innahu fa inna Allah, wato wanda zai nemi waɗannan abubuwa duk da ba sa cikin abinda yake tilas ne, ya kuma ta'allaka kal zuciyarsa da su, ko da ya neme su gurin Allah, in Allah ya bashi sai ya ji ya gamsu, in Allah ya nace kuma ya fushi. Idza utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yaskhatun, in an ba su daga ciki shikenan su ji dadi, ran da kuma kana suka ga suna fushi. To ko da a wajen Allah ya nema, in Allah ya bashi sai ya ji dadi, in kuma ya nace sai ya fushi da Allah. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zukatanmu a bisa addininsa, Allah ya bamu sabati, Allah ya bamu jajircewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Inda muka samu wannan yana cewa game da tsarkake son Allah, an ce Rabi'atul Adawiyya ita tana ganin son wani ba Allah ba shirka ne, don haka ita ba ta tunanin kowa kuma ba ta son kowa komai matsayinsa. Saboda haka ita ta ce ita har shaidan ba ta kinsa, a'a, saboda kinsa din zai janyo mata naƙasa wajen soyayyarta ga Allah. Kuma wasu malaman sun yi ta fadar haka, kuma gashi Allah yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. To abubuwa, akwai abubuwa da yawa da ake rabawa Rabi'atul Adawiyya. Mata ce mai ibada da ta shahara a ƙarni na biyu, wasu ma daga cikin manyan malamai sukan je gurinta su zauna domin su ji wasu kalmomi nata masu daɗi, kamar irin su Sufyanu Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sai dai duk wanda ya shahara irin wannan, to akan ƙagi wasu abubuwa a jingina masa wanda bai faɗa ba. Lallai san Allah a zuciya ya zama shi ne asali san Allah da manzansa, ya zama da ko meye za ka so za ka gina shi ne a kan san Allah da manzansa. San ‘ya’yanka, san matarka, san dukiyarka, san komai, ya zama da ka gina shi ne kan san Allah da manzansa. Ma’ana kada ya ci karo da san Allah da manzansa, zama da shi ne san Allah da manzansa shi ne asali. Sannan kana san Allah da manzansa, dole ne ka ƙi abinda duk ya ci karo da wannan san Allah da manzon nasa. Dan ba sa maka ba samu kamalar imani ba, shine wa abghada lillah, wa abghada lillah yake dan Allah. To akwai babban maki kamar shedan, to ake wai ta ce ba zan ba abin nan, ita ba ta kin shi, ma'ana tana san shi, in ba ta kin shi tana san shi. Kuma can an ce ta ce ba ta san kowa sai Allah, a ya za a yi ba ce ba sa san kowa sai Allah kuma ta ce ba ta kin shedan? Kaga wannan magana ce wacce take dauke da tufka da walwala. Akwai irin waɗannan surkulle da yawa da ake jingina ma wasu bayan Allah, saboda shaharar su wajen tsoron Allah da bautar Allah, sai a yi ta jingina musu wasu maganganu. In an ga irin waɗannan maganganu, yana da kyau a tace su, sannan kuma a bijira su ga doron Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama. In sun zama sun tafi tare da abin da ya zo Alkur'ani da sunna a karɓe su, kowane ne ya faɗe su, in kuma sun saba a bar su, kowane ne ya faɗa, ko da ita ɗin ya tabbata ta faɗa haka, a ɗauka yana daga cikin kurakuran da ta yi ba za a yi mata biyayya a kansu ba. Wani kuma ya ce shi ya zama duk lokacin da ya tuna Allah, sai shaidan ya halatto masa da wata siffa, ya ce siffar Allah ce. To amma ya ce shi ya yi imani cewa Allah bai yi kama da komai ba, kuma yake cewa ya kasa kawar da wannan abu daga zuciyarsa. Menene abin yi? Ai jin cewa kana fahimtar cewa duk abin da wani shaidan zai bujiro maka na wata sifa, na wani hoto ya ce maka ga Allah nan, kana jin cewa ba Allah bane, shine ka samu maganin abu. Saboda haka da zarar ya zo maka isti'aza, nemi tsarin Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, karanta kul a'udhu, karanta kul huwallahu, zai tafi daga zuciyar. Bala'in inda yake a ce in ya bujuro maka ka yarda cewa kai Allah ma kake gani, kamar yadda ya tabbata kissar Abdulkadir Jilani, lokacin da shaitan ya bujuro masa ya ce ni ne Allah, na halatta maka kaza, na haramta maka, ya yi ta halatta masa haram, Abdul Qadir yace tafi gaba ni guri shedan din banza yace aka ga ni shedan ne yace da kai Allah ne ba za ka haramta min halal ba za ka halatta min haram ba he tunda har ka halas ba Allah bane to saboda ka jin cewa wannan abin da yake abin nan yake bujiro maka a zuciya na wasu hotuna da wasu tsorori cewa ba Allah bane shedan ne shi kansa wani ci gaba ne kuma alama ce ta cewa akwai karfin imanin a zuciya saboda ka sai a ci gaba da karatu a ci gaba da karanta Qur'ani a ci gaba da karanta addu'o'i wanne ne yafi inganta yin azumi ranar asabar ko kuma wanda yake hani ga yin azumi ranar asabar in ma ka dauke shi la tasumu yawma as-sabt illa ma fatrida alaykum hadisi ne wanda akwai rigingimu akan sa da yawa manya daga cikin magabata manya irin su Abu Dawud irin su Imam Malik irin su Imam An-Nasa'i duk suna raunana hadisi wasu daga baya suka inganta shi kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani wasu suka yi fatawa da shi kamar irin su Siddiq Hassan Khan Al-Kinnauji rahimahullah to wasu kuma sun dauke hadisin a matsayin ifradu sabt bi siyam kamar yadda aka hana kadaita abin nan juma'a da azumi haka aka hana shi kadaita asabar da azumi amma idan an hada shi da wani abu ba wannan da wani azumi ba wannan ba ya halatta saboda hadisin illa yawman ba'dahu aw yawman qablahu aw yawman ba'dahu hadisin Abu Huraira da yake cikin sahih Muslim da wanda yake cikin sahih Muslim to idan aka dauki wannan wasu dauki wannan suke to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta azumi ranar juma'a da ran an hada shi da ranar da take bin juma'a ita ce asaba saboda haka asabar ta shigo kamar Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah shi ya tafi bai raunana hadisin ba amma ya tafi akan fassara shi da hani ne ga kadaita asabar da azumi a cikin littafin sa Ibtida'u Siratul Mustaqim saboda haka mas'alar tana da abin nan tana da dan karfi don haka mutumin da yake zai yi azumi asabar amma hade da juma'a ko asabar da lahadi kada a tsananta masa saboda magabata duk sun yarda da wannan idan kuma yace a shi yana ga ingancin hadisin kuma yana ga istisna'in illa fi maftirida alaihi da annabi yayi ya nuna hatta da nafila ma ba zai shiga ba shine yawman ba'dahu wa yawman qablahu inna ba zai shiga ba dan inda akwai istisna'in da za a yi ya kamata a yi istisna'in wancan ba mafarilla ba to amma sai aka zama mafarilla kawai aka yi istisna'i kamar su Sheikh Nasiruddin Al-Albani suna da wannan ra'ayi gabanin sa Siddiq Hassan Khan abinda ya tafi akan sa kenan to idan wani ya ga cewa wannan din shi zai yi aiki da shi ko ma saboda ihtiyati to ka a matsa masa ka a tsangwame shi to duk abin da yake da nusus kuma hadis sukan bi suna da inganci ko malamai magabata sun dau wannan sun dau wannan to ba a rikici akan irin wannan to akwai wasu kuma tambayoyi da suka shafi maulidi ana cewa kaza daga mun gama maganar maulidi kuma abubuwan da ake ji a guri na kistoshi da yawanci tarkace ne tarkace ne babu wani abin da yake tatacce da zaka ji an je gun maulidi din ana karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shama'il al-muhammadiyya da tirmidhi da ya ka samu wannan daga dauko su kistoshi kwace kwace ana ta fada wasu abubuwan ma an ka tsaya kai tunani sai ga sukan manzo Allah din ake ba yaban sa ake ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya yi mana gamda kasar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ سَلَامًا